بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لها دي أشرين دقائق وتنجمة الأولى هجرة من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دار لديه دا أربعين دي دي دا أشرين دبقائق وتنجنواري شكرا ملالية تدبو بي دا قوما شاترا وننشين مجلسنا خمسين دا تقوص شكين جرينجين كسوسون كرات المتافم ألفية الحديث تال إمام زين الدين العراقي رحمة الله عليه ما لا يتشي وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه ولا تقم لأحد وأقبل عليهم وللحديث رتل واحمد وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا وأعتقد للملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماء والأخذ ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستوية يتي وبعضهم وسمى لمن كره الأخذ عنه سنة كامتر كوين حديثي أقوم ما لمن وندا ببلد أجرندا وفيه أولى منه الحال أقوي وندا يفيش إلي وندا يفيش تنتن على وكذا جريش أنتنا أدرس عند أكي أبايا أنت تونا أكن وانا مسألة ربوة شيني شيوا أصلا ذا ما دي واجبيني كوكم الشيء أبندي كأسدي شيني كويان كراتو أقوم وندا يكنا سما سبو ده نمو علوي نا إسنادي إذن قام عالمي واندي كده كارن چين إسنادي إسنادي شن قجيريني شي يفتن چنتا يدا واندي كده إسنادي دو إذن قام عالمي واندي كده يلور إلمي شي يفتن چنتا أكويا غريش يدا واندي بكيش يلور إلمي حكشيني أسلي أما يا حلستا هو بي حلستا با شوا قام عالمي أغري ببن عالمي kuma ga wasu ko wani wanda bai kai shi girman malanta ba shin ya halasta a koya a gun shi wannan na kasan shine ce wasu malamai sun kyamace haka amma magana mafi inganci shine ya halasta kuma yanda ya halasta ya koyar idan aka bukata kuma yanda muka ce in an bukace shi ya halasta ya koyar to in ya halasta a koya daga gare shi akwai nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuni zuwa ga faruwar haka tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye su Ali ibn Abi Talib da irin su Aisha da irin su Mu'adh ibn Jabal duka sun yi fatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye Ibn al-Qayyim ya magana kan su a cikin Ilamul Muwaqqi'ina Rabbil Alamin akwai hadisi na labarin wankan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wata mata din da yake ce mata subhanallahi tatahhari kije ki sarki mana wanda Aisha ta zo ta jati ta koma da ta gefe ta ƙara mata bayani Ibn Hajar ya fitar da fiqhu mai yawa a cikin wannan hadisi wanda daga ciki ya faɗi wannan magana cewa wannan yana nuni zuwa ga halascin dalibi yana iya sa baki wa malami ma ya ƙarasa koyar da abin da malamin ya koyar ga abin da Aisha ta yi kenan yana nuna halascin koyarwa da wani zai yi na ƙasa a gaban malamin da ya fi shi amma sai ce idan malamin ya yarda domin shiru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ikrari ne kenan ya tabbatar da ita kai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin nauyi da kunya na ya fito ya faɗi wasu maganganu irin wannan da suka shafi abin nan wato kamar al'aura haka da sauransu to mutum ne mai kunya kamar yadda hadisi ya nuna fiye da budurwa ko take cikin ɗakinta da haka sai ka sai wannan matan magana ita kuma mata ce ba ansariya wanda su kuma al'ada su kunya ba ta hana su tambaya akan addini wanda wannan kuma shi ma daidai to sai Aisha ta ga damar ya kamata ta shigo ciki dan ta warware matsalar ita mace ce ƴan uwarta sannan kuma ta fahimci karatun ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ikirari kenan akan haka malamai sun fitar daga cikin wannan hadisin fiqhun cewa ya halasta adna ya karantar a gurin a'la kamar yadda suke da fiqhu akan cewa ya halasta adnayin shugabanci ma a wujudul afdal imamatul mafdul ma a wujudul fadil to dan haka fil jumla ya halasta suka ce kuma saboda tayi malami wanda yake babban kwararre yana da wani kwarji yana da wata gogewa a ilimi wanda ba dole ne kowa ya iya fahimtar karatun sa idan akwai babban malamin hadisi a gari sannan kuma ga ƴan mutsi-mutsin dalibai masu neman ilimin hadisi wanda arba'una hadisa ne abinda ya kamata su fara da shi ko umdatul ahkami shi kuma babban malami ne idan suka ji suka zauna a gaban shi tayi ba za su samu asalin abinda suke nema na kandisho ba zai karantar da su ne ilimi na can sama to kaga kenan suna buƙatar wasu malamai waɗanda suke daidai matsayinsu su karantar da su ga kalli tsarin boko haka ake tafiya a makarantun primary da secondary malaman da suke koyarwa malamai ne masu takardun NCE degree a education idan an haura makarantun gaba da secondary sai ga malaman da suke koyarwa su ne masu PhD da farfesoshi wato ko waɗannan rukunin ɗalibai an haɗa su da malamai irin wanda suka dace da matakinsu ina fata mun fahimci wannan kowa kuma sai zama yana da abin da yake yi wanda ya dace da matsayin ɗalibansa da matsayin iliminsa wallahu ta'ala alam da haka a taƙaice wa ba'aduhum kariha al-akhdha anhu da yace to wannan wasu ne wanda suka tsananta wanda ba sa yarda su koyi karatu game da haka amma su malaman ta ɓangaransu to an samu kissoshi da dama da suke nuni zuwa ga malamai waɗanda suke na ƙasa suna yin tawalu suna janye jikinsu daga karantarwa ba sa yarda su saki jiki su karantar a sa'ad da malamansu suke nan ko wanda suke gaba da su suke nan Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana da wannan ɗabi'a baya karantarwa a sa'ad da malamansu suke nan in ma an tambaye shi sai ce ku je gunsuwa ne Ibrahim an-Nakhai ya kasance in dai yana zaune a gaban Sha'abi to baya magana duk inda za a yi da shi ba zai magana ba Sha'abi malamin sa idan ya zo yana cikin karantarwa da Sha'abi ya zo sai ya shiga ce to malami ya yi idan Sha'abi zai tafiya ma zai je wani gari shi ake bawa makarantar amma ba yi da ganganci na ya ce malamin yana nan yana yi Imam Malik ibn Anas bai karantar ba sai da malaman shi suka ba shi ijaza suka ce ya je ya karantar suka yarda sannan ya je yana yi ga sanan dai fi qisasin kathiratin zaka same su خطيب البغدادي يا كاوس لداما اتشكن الجامع لأخلاق الراوي وعداد السامع حكا ابن نشما يا كاوس يا اتشكن العلماء تو دن حكا كي أمدين كان مالن وندك كي كارني يا كما تكفهين توان نن توالو اند وان دي سن سن وند هسي اشي باك داما كبري تكون نوبر كتر كركا دما كان دا غغاوا كان دا جرين جنشي كان دا سن kai ma a ji labarinka wannan saboda ba za ka ankara ba zai zama da kai da kai ikhlasi shi sai ake tsoratar da mutane game da wannan idan ya zama ka kosa kai ma a ce kai ma malami ka kosa a ce kai ma ka kafa makarantar hadda ka kosa a ji labarin iliminka to wannan shedan zai amfani da wannan damar wannan ɗabi'ar taka ba za ka ankara ba kawai sai ya zama da kai da kan tafarki bane ne shi sai ake so mutum ya bi a hankali yi taka tsantsan ya dinga yi wa kanshi karatun tanasu na farko tukuna wannan ilimin da nake da shi dan wanda Allah ya sa na samu shin al'umma suna buƙatar shi eh to idan suna buƙata wanda suke buƙatar nan fara koya musu a lungun angon ku ne a gidan ku ne a cikin zauren makarantar ku ne a ina ne fara koya musu idan kaga ba a da buƙatar irin shi to ba buƙatar irin shi to sai ka shiru har sai randa buƙata ta kawo kanshi kuma in dai ilimi ne wanda kai don Allah kamar yadda malaman suke faɗa cewa in dai ya cika cikinka to sai ka yi aman shi shi kuma ilimi ya kai shi ba kamar kuɗi ba ne wanda in ya cika aljihunka to shuru za su yi ba za su zube ba za su ta zama ne a ciki amma shi ilimi da ya cika maka ciki da next thing za a ji kana aman shi dole kana magana sai an ji aman shi a ciki to ka jira lokacin karkai gaggawa a gaban malamanka ko kuma malamanka suna karantarwa kai ma ka je ka bude majalisi hatta waɗanda suke budewa din da izinin malamansu to sukan kintaci ba sa so yi clashing da lokacin da malaman suke karantarwa shi Imam Abu Hanifa ma idan ya ji labarin ka bude makaranta ne baka izini ba zai kira ka ce je ka rufe makarantar ko ya baka tambayoyi waɗanda zaka kasa amsawa irin da yawa zufar idan ka samu za su shikenan sakamakon tambayoyin nan da baka yi amsawa ba to an rufe makarantar ka dawo makaranta dan su Abu Yusuf da suka zauna har sai da ya mutu sannan suka yi malanta sai ya zama malantar su ta kai labarin ta kai ko ina a duniya Zufar ya je bude makaranta matar shi take zuga shi cewa kai ya za a yi har yanzu kai ta zama gaban Abu Hanifa kullun tambayar da ake mishi kai ma ka san amsar ta babu wata matsala sabuwa da yake fada baka baka san amsar ta shi gaskiya gaskiya yake ne kuma to kai kuma ka ka bude makarantar ka sai kuma wata sabuwa anguwa ya gida kawai shi ma ya sanar cewa talibai su zuka da Abu Hanifa ya ji labari shine ai kuma da su tambaya ce aje a mai tambaya ina hukuncin tela wanda ya kai mishi yadi ya dinka maka da ka zo amsa sai ce ƙarya kake ban kawo mai yadi ba ya rantso duniyar nan cewa ban kawo mishi daga baya kuma shikenan sai gashi ya kira ka ya ce ka yi hakuri an ga yadin nan gashi an dinka to za a biya shi kuɗin telan shi ko ba za a biya shi ba tambaye ke Abu Hanifa ya ce musu idan ya ce za a biya ku ce Abu Hanifa ya ce kuskure ne in ya ce ba za a biya ba ku ce mishi Abu Hanifa ya ce kuskure ne so yake kawai a ruɗa shi da aka je aka faɗa mishi ya faɗi wannan suka ce to Abu Hanifa ya ce kuskure ya ce okay to ɗaya ne aka ce shi ma ya ce kuskure duka shi jama'a an tashi yau subhanakallahumma wa bihamdika yaje gida yayin nan duniyar ne ya rasa amsa matar ta mishi magana ce Allah ki rabu da ni ki ci ga zamu wannan bala'i asuba fari sai gashi a kofar gida Abu Hanifa sai aka rama kallon tashi lafiya ya ce ka zo bayani ne akan tela sai ya haka ce to ka je ka rufe makarantarka ka dawo sai a baka amsa zai ka rufe ta sai da je rufe ce ya dawo sannan ya ce mishi to sai an lissafa telan nan sa'ad da ya dawo maka da kayanka yaushe ya dinka su ya dinka su ne kafin ya dinayi ko bayan ya dinayi idan kafin ya dinayi ne ya dinka maka to yanzu kai yawa aiki kenan zaka biya shi kuɗin aikin da ya ma idan sai da ya dinka ya ga yadin ya ba shi sha'awa san da ka ba sai ya ce ni baka bani ba to yanzu ya dinka wa kan shi ne ko mun gani san da ya dinayi to ma'ana abin kafin ya dinka sannan ya dinayi ya dinka wa kan shi ne sai da ya dinayi kyalle ya yi musu ya ka bashi bayan ka tafi yanzu sai ya dinka ba da sunan ba da niyyar yana dinka maka ba ko mun gane ce to bai da kudin dinki bai da kudin dinki amma yan san da ya dinka sai da ya dinka sannan ya dinayi to kai ya dinka ma daga baya bashi awa ya dinayi sai ya fasa wannan abinan dinayar din to zaka biya shi ma'ana dai dole sai an yi itibari da niyyarsa wannan karatun bai san shi mutu bai kamata ya bude makaranta ba Abu Hanifa ya dawo da shi cikin gandu to haka malamai suke wajen tarbiyyar dalibansu yace wala taqum li ahad idan kana cikin darasi na habibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka mike ka tashi ka je kai magana da wani in wani yace ya zo ya excuse dinka yana son magana da kai to ba za ka je ka kula shi ba saboda darajar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye sai ya jira sai an gama na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi a saurare shi wa aqbili sannan ka fuskanci alaihim zaka fuskanci dalibai aka ce haka malamai suke zama a majalisin su kuma ya samu asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai musu lecture haka yake fuskantar su idan ya gama sallah zai juye fuskanci su kamar yadda aka sani idan hutuba zai musu zai fuskanci su idan tsayuwa ce a wajen Arafa ko a wajen wani fili na jihadi duka ne haka dabi'a take sai ya fuskanci daliban ba zai juya musu baya ko kuma ya fuskanci wani particular mutum ba a dukkanin su zai fuskanta to haka ake zama a majalisin hadisi babu laifi ya zama malamin yana kan wani abu na zama wanda yafi na daliban kamar wuri mai tudu ko wuri yanda yake na alfarma ko wata kujera gurgurdan da ya bukata da kuma abin da zai zama convenient zai zama babu takura babu ainihin wato matsala babu laifi su kuma su yi duk zaman da al'adance ba raini ba ne ba rainawa ba ne in ka zauna a gaban manya akwai zaman da an san idan mutum ya shi a gaban na gaba da shi a wannan al'ada ko wannan ɗabi'a to raini to kada su kuma su irin wannan zama wannan shine siffar jama'a a majalisin hadisi an fi so a yi a cikin masallaci idan ya samu saboda asalin makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce masallacinsa wannan shi ma daga cikin sunnar malaman hadisi da ta duk inda suke a masallatai suke yin karatu mafi yawa sai in bai samu ba daga baya da abin ya yawa wani sai kuma zauren gidan shi wani kuma wani lungu wani ko kuma makamancin haka yace walil hadithir rattili, sannan a karanta hadisin dalla dalla rattili, ayi tartili, in zaka biya hadisin ka biya shi dalla dalla, a ba kowane harafi haƙƙin sa, a ba kowane makhraji haƙƙin sa, ayi i'rabin kowace kalma ka a karanta ta da sabanin abin da yake shine daidai a arabiya. Saboda hadisin Bukhari da Muslim da aka ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama yasrudul haditha sardan kasardikum, inji Aisha. Aisha ce wata rana tana zaune cikin ɗakin ta, tana cikin sallah kamar take ba da labari, sai Urwa ya shigo, sai take cewa amma ta ajabu min Abi Huraira, Urwa baka mamaki abinda Abu Huraira yake, yanzu nan ina sallah nake jin shi ta waje yana hadisi a gurguje, kafin ma a ankara, kafin na gama nafila ta ya gama hadisi ya tashi, tace da na riske shi sai na mishi tankiya. Ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasrudul haditha kasardukum haza, manzo Allah ba haka yake da hadisi shi a gurguje ba, tace yana magana ne dalla dalla faslan, wanda yahfazuhu man yasma, da ya fada wanda yaji zai haddace, yana cikin sahih Bukhari. Da Ibn Hajar da yazo sai ba Abu Huraira uzuri, yace abin da ya faru shine Abu Huraira yana da hadisi da yawa. To da haka mutumin da yake da hadisi da yawa kuma rayuwa kuma kadan dole ya bayar da yawa a lokaci kankani, shi yasa ba wai dan Abu Huraira yana ganin haka shi yafi dacewa ba, abin ne ya mishi yawa. Wataƙila kuma tunda har aka ce ma a jikin gefen katangata ne, hala ba wani ya tsere shi akan hanya, hala wani ne ma ya takura mishi, ba wai ya gayyato ne a zo a zauna a karanta ba, yace in ba haka ba ai in ya zai zauna a majalisinsa yana karanta wadda wannan surar wata take na tsatsiya ya kawo mishi da uzuri. Almuhim ba daidai bane idan an zo karanta da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga yi a gurguje irin yadda ake na a shafadin nan da zaka ji mutane suna yi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu, haka ana yin kamar ciskadi, ba daidai bane a yi shi dalla dalla, a jabaki dalla dalla, sannan a fassara shi dalla dalla. Wahmad wa salli ma salamin wad'a, wahmad in zaka fara karatun hadisi to a fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana a buɗe majalisin kullum da innal hamdalillah kaza 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 kaza. Malamai suna da salon salati iri daban-daban da suke fara karatu da shi iri daban-daban, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ga sanan sai iya wanda kaji in kana karatu. Amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ruwaito wanda ya tabbata shine al-khutbatul haja, da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude majalisin sa na kowane tattaunawa da zai, sawabin karatu ne, aure ne, huduba ne, sulhu ne, ko me yake shi yake farawa. Don haka ita ce ya kamata a fara da ita, ko ya halasta a fara da wata wadda ba ita ba, to nan ne malamai suka kai suka kawo karshe dai suna ganin halasti, saboda an samu su tun a cikin magabata suna farawa da wata dabar halasti mu kiyaye. Amma abin da yafi shine na Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan wani ya fara da wanda ba shi ba, ba za a ce ya aikata haramu ba, abin da ya halas ne amma khilaful aula ne. Da kana neman albarka to ka fara da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wa salli da kuma salati da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Duk sanda aka ambace shi ba a san ka zama kana da ruwa, duk sanda ka maimaita cewa annabi to ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ma'a salami salati da sallama gare shi da shi da alayensa da mutanen gidansa da sahabbansa, wa du'a da kuma addu'a, yin addu'a a duk inda ya kamata a yi, fi bad'i majlisin wa khatmihi, za a fara da salati da sallama a farkon majalisi, sannan a ƙarshe ma za a ƙare da salati da sallama da addu'a. Addu'ar da ake kamar yadda aka sani shine akwai kaffaratul majlis, ko dai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, ko kuma allahumma asallana min khashyatika ma tahulu bihi, ko allahumma hadina fima narita, ga sunan dai lafuzza waɗanda aka ruwaito wanda suka tabbata addu'a ta khatma. Malamai suna tsoratarwa da ƙirƙiro wata addu'a daban wadda ba ita ba, ko kuma wani abu daban da za a ƙara ma'a duk waɗannan, ana so a yi su a farko da ƙarshe, a fara majalisin da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan a ƙare shi da haka don neman albarka da kuma waɗannan addu'o'i. waqa'id lil-imla, wa aqid lil imla ko sannan ka kulla majlisi na shifta majlisan majlisi na shifta fa zaka min arfa'i lisma'i wal akhar kulla majlisi na shiftar hadisi yana daga cikin wato mafi daukakan salo na bayar da ilimin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imlai amma laki imlai shine malami ya zauna ya dinga shiftar karatun kawai ana kwafewa wannan amce an fuso yayi daga haddasa domin sai kwararrun malamai ne suke yin wannan mahaddata huffazu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiftar wasiqu wanda aka dinga aika wa sarakuna dan nan shine tarihin imlai shine asalin al imla wato ga wani marubuci wanda zai dinga rubutawa kai kuma kana fadan abin da kake so a rubuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan da haka bayan shi kuma sahabbai sun yi an ruwaito cewa kaman wasila ibn al asqa shi ma yana yin imla'i na hadisan shi sannan kuma bayan su na bayan su wadanda suke a malamai na dabaka iri daban-daban da zamanna daban-daban an samu suna yin imla'i tun daga kan bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu sahabbai daga cikin wanda suka shahara da yin imla'i akwai irin su Shu'ba Shu'batu ibn al-Hajjaj ya shahara cewa babban malami ne da yakan zauna yayi imla'i na riwayoyin hadisi haka Waqi' ibn al-Jarrah haka ire-iren su Malik ibn Anas al-Imam al-Bukhari yayi majlisi na imla'i shi ma al-Imam al-Khatib al-Baghdadi al-Imam al-Silafi ibn Asakir al-Dimashqi binnan ibnu salahi wannan mai asalin littafin nan binnan yusuf al-mizzi shi kanshi iraki su sahawi su suyuti duka malaman hadisi in ka bu ba za su kurgu ba a zaman nan daban-daban duk malamin da ya kai malami wanda ya isa malami a hadisi to yakan kulla majalisin imlai wani ma koda wani gari yace ko aikin haji ko tafiya za a roke shi don Allah malam ka zauna kamar imlai majlisi 1 2 3 4 5 abinda ya sauka wani sai kaje an ce yayi imla'in majlisi 6000 ko 30000 ana samun haka shine kamar da za a ce da kaset kaza haka suke kirga shi majlisi na 1 majlisi na 2 majlisi na 3 da haka wannan kirgar da yake ba wai wani filiki bane yana da asali a cikin binnin tsarin malaman hadisi kaje an ce kaset na kaza ko majlisi na kaza yana da asali su kan zauna su yi wannan shiftar kamar yadda muka fada sukan yi ne a masallaci shine aslan abin da ya kamata kuma sukan zabi daga cikin ranaku ranar juma'a bayan sallar juma'a saboda neman albarka wadannan auri ko wannan lokaci da ake cewa mai albarka ne a ranar juma'a wanda ana sa ran ya zama a bayan sallar juma'a ne har zuwa tsakankanin sallar juma'a zuwa faduwar rana to sukan zaba ko bayan sallar juma'a kai tsaye ko bayan la'asa kuma a bisa abin nan al'ada su malaman ba sa yin shi kullun sukan yi ne wani su ɗaya a mako kawai yake saboda ibnu mas'ud yana cewa kar ku dinga yiwa mutane hadisi har su kosa ko har su samu malal ya zama ya fita a ransu dan haka suna yin irin wannan majlisi a kusan duk zamanin jama'a ba a rasa malami wanda yake ne majlisi na hadisi a inda yake rayuwa har yanzu a kasashen da aka dauki ilimi da muhimmanci irin kasar makka irin kasar misra za ga malamai idan ka je wanda suke da majalisu na imla'in hadisi har yanzu suna yi wasu fasa amma kamar yadda muka fada sai malami ya kai malami idan suka zo kuma da gaske abin da suke intikai me za a koyar a majalisin yawanci a zaman nan can farko kowa yana karantar da riwayoyin sa ne shi wanda yake da isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka ji hadisin yana cikin bukhari to sun ci karo yanda bukhari a cikin isnadi da haka suke can amma daga baya bayan zamani ya tsau isnadoji sun yi tsau babu masu yadda ake son su ba za su samu inganci ba to sai suke takaituwa da al-kutubul mudawwal da tafan da aka rubuta sai mutum a farkon kowane majalisi ko kuma a farkon majalisi na farko sai ya faɗi isnadin sa zuwa ga mai littafin ko mun gani yana da isnadi har zuwa kan bukhari yana da isnadi zuwa kan abu dauda zuwa kan abin nan ibnu abdul barri kaza da sauransu sai kawo wannan isnadi to daka sai ya faɗi isnadin sa sannan sai a fara karatu sukan ba da muhimmanci wajen farko karantar da hadisan da suka shafi shari'a wanda suke magana akan tsarki, akan sallah, akan azumi, zakka, aikin haji, akan aure, saki, gado, ciniki, yaki, zaman lafiya da sauransu. Sannan sai a tallaka kuma zuwa hadisai wanda suke da magana akan aqaid, hadisan aqida, hadisan usuluddin. Sannan kuma sai a tsallaka zuwa kan hadisan da suke magana akan fada'ilul a'mal, falalar ayyuka, falalar kaza, falalar kaza, falalar kaza. Sai kuma hadisai da suke magana akan zikirori, akan sukan yawaita karɓar hadisan da suke magana akan zikirori da kuma zuhudu da kuma sira, tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani shi ke zama na ƙarshe a jerin gyar hadisan da suke karantarwa. To in ka kalla sai ka ga wannan shi ne kamar fil jumla tsarin syllabus na malaman hadisi da suka zo koyar da karatu. Sannan kamar da Yahudu faɗa mana, akwai wasu isharat nan, me ya kamata a yi, me bai kamata a yi ba. Wannan shi ne tsarin syllabus. Farkon abin da malami ya kamata ya ba da muhimmanci wajen koyar da mutane daga cikin hadisi shine abinda zai ba su attafaqqu fi ddin, al-fiqhu fi ddin, su fahimci addini, ya za su subautawa Allah. Da haka zaka ga duk littafin da ka dauka na ummahatu kutubul hadisi din nan, kamar guda shida din nan da ake ce musu al-kutubu sita, zaka ga sun ba da muhimmanci akan waɗannan abuwa guda, ibadoji, mu'amaloli da sauran abubuwan da ke da alaka da gyaran tarbiyyar rayuwa da addini da zamantakewa. Wannan shine abu na farko, shine basic ilimi da ya kamata kowane musulmi ya samu. To don haka malaman hadisi ba sa ƙasa a gwiwa wajen karanta da wannan abubuwan. To kenan mu gane ba daidai bane ka kafa majalisi ne ko ka fara karantar da ilmomi da suke da alaka da waɗannan abubuwa, sai ka je ka dauko littafi can na wani abu can daban, ko wani tarihin siyasar duniya, ko wani rikicin shugabanci, ko wata matsala akan wani abu da na zuhudi can tuku, na wanda shine sai an tafi mataki na can gaba, ka je ka sa mutane 20 ne ko dan darani kana koya musu, bayan ba su iya risala ba, ba su iya udatul ahkami ba, ba su iya bulugul maram ba, duk ga su nan waɗannan su ne littafin da ya kamata a fara koyarwa, ya zama an bi ta kansu tukunna, an iya waɗannan ibadoji tuku, domin waɗannan su ne abinda za a tsira da su ranar alkiyama. Idan aka iya wannan, to ana yi kuma ana sirkawa da karatuttuka wanda suke da alaka da aqida. A nan ma dole a nemi littafai waɗanda suke suna da isnadojinsu, kuma littafai ne na aqidan musulunci mai kyau. Ga su nan da yawa, birjik birjik, kitabul iman, kitabul tauhidi, kitabu kaza na malaman nan na farko, su Ibn Abi Asim, su Ajurri, su Ibn Ibn Khuzaima, ga su nan birjik. Kowane darasi akwai littafin da malamai suke cognizing. In aka zo wurin zuhud jama'a, akwai littafin zuhud na sunna, kitabu zuhud na Imam Ahmad Ibn Hanbal, shi ake sawa akan gaba, ko na Ibn Wahab, shi ake karantawa. Littafin Ibn Abi Dunya, wanda suke magana akan kabari, wanda suke magana akan lahira, wanda suke magana akan zammul hawa, zammul malahi, zammul kaza, ga sanan iri daban-daban. Ba a ɗauko littafin wasu can waɗanda ba su da mazauna a cikin littafin malaman hadisi a zo a fara kantar da su. Littafi da za a koyar akan zuhudin tarbiyya ba abu ne mai wahala ba, ko Riyadus Salihin ya isha ai wannan aikin da shi, ya isa ai. Ga sanan dai da yawa, in kuma aka zo magana akan hadisai wanda suke magana akan targhib wa tarhib, wato fadail al-a'mal, ga sunan targhib wa tarhib na al-Asbahani, ga na Abdul Qawi al-Munziri, ga sunan dai al-Istifa'i iri daban-daban. Kuma duk waɗannan jama'a, inda za mutum ma zai iya karantar da littafin Sahih al-Bukhari, duk za a samu wannan aji. Littafin Sahih al-Bukhari kai da za a zauna a karantar da shi yadda ya kamata, to za a iya samun duk waɗannan abubuwan a ciki. Ai, shekara da shekaru ana karantar da shi, ya isa ga mutane masu son koyon addini. Wannan ana magana a yadda salon malaman hadisin suke yi. Na fata mun fahimci wannan. Bagangaru ne dai masu tsawo, muna takaita su saboda ba su ne asalin mahalli na sai an yi fassara su ba. Nan yana ba mu ru'usul aqlani, ya ce wa aqid li imla majlisan fadhaka min arfa'i lisma'i wal akhd, shine mafi daukaka hanyar bayarwa kai malami kenan, wal akhd, da kuma dalibai mu koya daga gare ka. Thumma in takfur jumu'an, sannan idan taro yayi taro dalibai suka yawa akwai majalisu na wasu malamai da suke da yawan dalibai a irin wancan zamanin fattakhid mustamliya sai ka dauki mustamli shine wato abin nan sai kira kenan wanda zai dinga haddasa kun fulano wato za a nemi ladani a wannan zamanin ana da kusan a ce substitutes shine tunda akwai abubuwa mukabbaratu saut waɗannan kayan amplifier na murya waɗanda za su wakilci irin wannan amma a da an samu majalisin da ma sai an samu jaki ma shi mustamli din yana hawa yana tafiya yana dawowa saboda tsawon wurin yana cewa haddasa kun fulano in wani ya ji a san shi ma ya ce haddasa kun fulano ƙara haddasa kun fulano sai a samu mustamli wani guda biyar to shine zaka ji suna cewa muhassilan ya zama kwararre ne wanda yake da ilimi za ya kazace wanda yake fadakakke mustawiya wanda yake kuma daidaitacce ka a samu wani wawa ko wani sahoran ko wanda yake wato mara daukan abu da muhimmanci akwai labarai da khatib al-madaraji ya kawo a cikin al-kifaya na abubuwan dariya da mustamli suka yi ta yi idan ka je ka samu mustamli wato majabaki kenan misali ko wanda yake bai sa abin da yake wani tension mai iri daban-daban akwai wanda ma sai malamin ya kore shi ce tashi ka ba mu waje akwai wanda ya ce haddathana idda yana nufin iddatu shuyukhi shi kuma sai ya ce haddathakum iddatu ibn man idda dan wane sai ya ce idda dan naku ne ka tashi ka ba mu waje ya kore shi zaka ji wannan labaran da yawa mustamluna suna ta shirme to da kan aka buga a samu mustamli to sai a samu mai nagarta wanda zai majabaki da nace yana da mamanci da mustamli shine kamar yadda aka san jan baki da ake yi idan ana tafsiri to a hadisi ma ana iya yin haka wato tun farko malamin ba zai karanta da kanshi ba wani ne zai karanta majabaki shi ma sai an samu wanda ya iya malama hadisi suna haka sai ya koma siga al-ard ke al-ard al-sheikh wani ya karanta hadisin sannan shi kuma malamin ya ci gaba da sharhi to idan malami yana karantar da hadisi irin haka abinda ya kamata ya kula da shi kenan baya ga wannan suna kuma kulawa da wasu abubuwa kamar yadda muka faɗa a can na farko ya zama ya cancanta ya karanta ɗin kuma zamanin da yake rayuwa an buƙaci iliminsa kamar yadda muka ce baya ga Ibn al-Qayyim Ibn Abdul Barr shi ma ya yi babi musamman na wanda suka bada a cikin abin nan kitabu ne sunan shi malta ne Ibn Abdul Barr Jami Bayan Ibn Fadli cewa su waye suka karantar da ilimi a halin malaman su na nan wanda suka karantar da ilimi ɗan mutsi-mutsin malamai a gaban malaman su ya kawo su wanda yake na halarci shi ma amma sai an buƙata ko malaman sun ba su guayit cewa kuma idan aka zo majalisi to kada malami ya ware wasu ya ce su kaɗai zai wa ko saboda yayan sarakuna ne ko yayan manya ne ko kuma irin yadda ake yana yayan shi kaɗai su zai koyawa su kaɗai ke su gaji karatun su wannan ma ya saɓawa manhajin musulunci manzo Allah sai san bai keɓance mutanen gidan shi da wani karatu daban ba kamar yadda su Aisha su Aliyu suke faɗi ko sannan babu laifi idan a majalisin akwai wasu wanda ake ganin su masu kirki ne ko masu mutunci a ba su wani kulawa saboda anzilin nasa manazilahu ya zama akwai wani sahu na masu hula ko dattawa ko yadda malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi a majalisin shi na tafsiri sahun gaba duka alarmomi yake ajewa mun kai ba alarma bane ba za ka bauna wannan sahun na gaba saboda wato anzilin nasa manazilahu ne a barno haka suke in ka je masallacin Ibn Usman Bakar Hula ba za ka shiga sahun gaba ba har yanzu za ka shiga a kundila ko ka shiga za a samu ɗan agadi da zafin kai bai da kai ba laifi in an yi haka idan mutane suna rayuwa akan wani sharadi idan aka yi wani baƙo ko wani dattijo babu laifi a bashi wata kulawa amma kar a ware wani wuri a ce nan nasuwa ne kawai saboda a nuna su sun fi sauran malaman hadisi ba sa yarda wani ya zo majalisinsu dan ya nuna wata isassa domin annabi ne kawai isasshe a wajen sallallahu alaihi wasallam da ka yayin sarakuna suka zo ba za su ba su wata kulawa fiye da sauran ba su ma za su shiga cikin dalibai ne haka Imam Malik yake fada haka Bukhari yake fada haka kowa yake fada an zo majalisin wani malami in ba na manta ba abin nan ne za su dauki karatu a gaban shi yayin sarakuna na jin Khatib al-Baghdadi sai sauran suka ce to a jira yayin sarki sai mu ne cewa
su ma su jira ton din su irin majalisi wanda kowa na daukan karatu nashi daban yace kar ku damu da su kowa ya iya dauka daidai zuwan shi kowa ya bi layi kawai to wannan yana daga cikin karama ilimi Imam al-Bukhari akan haka rikici ya hada su da sarkin garo saboda sarkin su yake wai sai ya dauki majalisin a mai da shi fada sa can za a dinga yi saboda za a koya wa shi Bukhari ya ce ilmu ya alu wala yu'rali Imam Malik an ne mai ya koya wa ƴaƴan sarki na Ibn al-Abbas ya koya musu karatu a daka yace a su shigo su zauna a majalisin da kowa yake zama da haka ba sa ware wa kowa majalisi ba sa abin nan ba sa yin irin wannan abin nan a wariya din sannan daga cikin sunnar su a majalisin imla'i shine ba a tsawaitawa tsawaitawa take mumil domin a dabi'ance al-mustami'u aqrabu ila al-malal min al-mutakallim wanda yake saurare yafi sauraron gaji yafi sauraron gajiya fiye da wanda yake yin magana wataƙila an zo na majalisi bayan awa ɗaya zaka ga wani sai ya bace amma da wuya a ce malamin shi yayi bace ko da malami kamar direban kana fara tuka mota daga nan yanzu kafin akai abin nan samu naka wani yayi bacci ya farka yayi bacci ya farka amma kai direban kai saka wannan bacci ka ku farka ka ji ka ana marrabu to haka mai saurare yake yana da saurin gajiya wato da haka sai a sa wata ka'ida sananniya awa daya awa daya da rabi awa biyu yayi iya kai yawa ke duba ka ko lacca ce ne da yake a university ita wuce awa duk mutane kawai zama dai suke saboda suna tsoron victimization ba wai dan fi sabilillahi suna son karatu ba to da haka yayi tsanani shine awa biyu ba sa wuce haka kamar da ake bada labari baya ga wannan kamar yadda ya ambata a cikin cewa ayi salati da sallama da kaza da kaza kuma daga cikin abin da aka samu a al-hadisi shine suna yi masahabbai taraddi duk sahabi da aka ambace shi za a ce radiyallahu anhu ko radiyallahu anha ko radiyallahu anhuma idan shi da babansa sahabi ne ko anhum idan dukkanin su bin nan jami'i ne sannan kuma da kuma tarahumi ga malamai idan aka ambaci malaman sunna a ce Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama sannan daga cikin abin da aka samu har ila yau suna yi shine akwai ambatan falalar malaman kamar yadda zamu zo musu idan aka zo kan wani malami za a ambaci falalarsa da tarihinsa kamar yadda sahabbai suna yin haka Ibn Mas'udin yace haddathani sadiqul musduq haddathani fulanun wa huwa thiqa da irin waɗannan duk an same su a cikin riwayoyi kala daban-daban da haka sukan ambaci falalar malamin da iliminsa da iyawarsa da gogewarsa da irin ayyukan da yayi duk wannan akan ambata ba sabon salo bane zama an kaji malamai suna yi yadda suke kuma shi idan ana karantar da littafi duk karo na farko da za a zo kan wata shaksiya sananniya sahabi ne ko wani malami to sai su mai tarjuma dan a san shi in ka kalli Ibn Hajar haka yake a cikin sharhi na Sahih Bukhari haka Nawawi yake duk littafin hadisi idan ka dauka na sharhi zaka ga suna kawo wannan domin wannan yana baka hoto ne na abin da suke a majalisin nasu shine suka rubuta irin haka da haka za a zo a faɗi falalarsa wani har a faɗi irin siffofin halittarsa garin da ya zauna in yana da wata niza ta musamman a ambata ko in yi wasu rubuce-rubuce a ambaci rubuce-rubuce nasa sannan a bada tarihin rasuwarsa har wani lokaci har mafarkai manamat da aka yi ko abin da ya bari idan ya fuskanci wata mihina a rayuwa ko ta jarabawa duk suna sani duniya yana cikin salon malaman hadisi suna yin haka sannan idan suka zo sharhin karatun duk zai mana waɗannan maganganun jama'a a gaba kaɗan idan suka zo sharhin karatun suna yin sharhi ne dalla-dalla wanda yake fuskantar galibi fuska biyar fuska ta farko sukan yi sharhin asalin doron matanin karatun abinda asalin karatu yake ne fuska ta biyu sukan ambaci fiqhun da ke cikin hadisi ana iya cire fiqhu kaza ana iya cire fiqhu kaza fuska ta uku sukan yi magana akan wasu abin nan lokat lugawiyya ko garibul hadisi abinda ke cikin na kalmomi ko wasu jumloli masu buƙatar ƙarin bayani fuska ta hudu sukan ambaci kuma mazahib mazhabobin malamai da suka yi aiki da shi kamar yadda Tirmidhi yake wana da wana sun yi aiki da wannan hadisin wana da wana sun yi aiki da wannan hadisin sannan kashi sukan yi tarjihin ne abin da yake wannan ba sa gazawa akan wannan akan samu ƙari kuma idan hadisin ya ci karo da wani hadisi wanda a zahirin suna kamar suna karo dan ma za su ambaci maganganu akan karo din da kuma ya aka tsare da shi idan hadisin nasib ne da masu za su ambata idan hadisin yana da wata illa abinnan isnadin sa za su ambata idan hadisin yana da wata matsala a cikin matanin sa za su ambata dan haka zaka ga idan ka kalli abin sai ka ba karamin aiki ne idan ka san baka iya ba to da mun ba ruwanka kawai kai dai ka ji kai salati ka tashi shi sa aikin yake buƙatar gogewa da ƙwarewa da kuma mutaba'a ta ilimi kullun ana yi ana ƙara koya ana kuma roƙon Allah ya bada barkata yace thumma in taksur jumu'un fattakhidh mustamliya muhassilan dha yaqratil mustawiya ina gani ya kamata mu kwana ne saboda rana ta fito sosai zan ana ajin ka zamu kwana nan jama'a insha Allah a bar mu ƙara baiti kai saboda zama shi kijin ya ƙari da yake cewa bi ali law faqa'iman yatba'u ma yasma'uhu muballigan aw muhima wanda shi mustamli din zai zama mustawiyan bi ali ya daidaita a wani wuri wanda yake a tudu yanda kowa zai ganshi kamar ladani haka aw waqifan aw faqa'iman kai go aw faqa'iman zaka yi shi za ka tashi da nakali bi ali naw faqa'im zai zauna a wani wuri mai tudu ko kuma faqa'iman ya tsaya a tsaye yatba'u ma yasma'uhu yana bin abin da yake jin kana karantawa muballigha sannan yana isarwa ga sauran mutane aw mufhima ko kuma yana fahimtar da su idan kalmar ba a jiyota ba to sai ya fahimtar da su ya ce kaza aka ce ko rubuta kaza malam ya ce kala shekuna kaza sai ya kara musu so sai mu tashi akan wastashalul bad'a bi qari intala wa ba'da hustan sata thumma basmala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.